Jama'a barkanku da wani da kuma zuwa ga shirin sashen Hausa na muryar Amurka a wannan dare a kan mitoci 25 da 31 da 41 da kuma mita 60. A can Nijar kuma naji muni a tashanmu ta VOA Africa da ke mai kan mita 102.5 a zangon FM ko kuma gidajen rediyo masu zaman kansu kamar su amfani da fara da numar da sarauniya da dalo da kuma niyakwani. A duniyar gizo kuma a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. To jama'a muna fata kuna nan kallo kamar yadda muke a nan Washington DC masu azumi muna fata kun sha ruwa lami lafiya Aliyu Mustafa Sakwatota da Mahmud Lalo ne muka sake dawowa domin gabatar muku da wannan shiri. To bayan mun gama ba ku labaran duniya za mu bude layin mu mai lamba alamar tarawa 1-202-205-6555 domin jin ra'ayoyinku akan matsalar abubuwa masu samaye da musamman yadda suke samuwa a sauƙaƙe a ƙasashen mu.
Matsalar shine yakan fara da ƙananan ƙwayoyi ko coughlin ko wani tramadol, wannan magani suna ne wanda bai kamata a ce ana sai da su kawai kara zube a kantonin sai da magunguna ba ko kuma ana barin mutane suna sai da su a anguwanni, amma kuma hakan yakan faru.
To za ku ji hira da muka da tsohon ministan lafiya na Najeriya Dr. Muhammad Alifati kenan wanda zai mana bayani kan rawar da hukumomi da iyaye da ma'aikatan tsaro da kuma su kansu al'umma za su iya takawa wajen wato doshe wannan al'amari na shaye-shayen matasa tuma ba 'yan mata ba, na kuma muna da tasirin azumi a wurina da za mu kawo muku, amma duka sai bayan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. A yau Laraba jami'an tsaro a Amurka sun fada wa 'yan majalisar dokokin ƙasar cewa babu haufi Rashi ta yi katsalandan a zaɓenta na bara da nufin taimakawa Donald Trump ya ci zaɓe, amma sun ce babu wata hujja da ta nuna cewa hukumomin Moscow sun yi nasarar sauya sakamakon zaɓen. Tsohon shugaban hukumar tsaron cikin gida ta Homeland Security Jay Johnson ya fada wa kwamitin da ke sa ido kan hukumomin tattara bayanan sirri a majalisar Amurka cewa girman kutsen da Rashin ta yi a kwamfutocin headquarters jam'iyyar Democrat da kuma yunkurin yin kutse a kundin bayanan hukumomin zaben jihohin kasar bai yi tasirin da har zai shafi sakamakon zaben Amurkan ba. Shugaban Rasha Vladimir Putin tun a baya ya musanta zargin cewa kasarsa ta yi kutse a rambun bayanan Amurkan. A wani zaman jin bahasi na daban, jami'ar hukumar tsaron cikin gida ta Homeland Security Jeanette Manfra ta faɗa wa kwamitin sanatocin cewa hukumar su na da shaidar da za ta nuna cewa Rashi ta yi kutse a wasu jihohi 21 cikin 50 na Amurka. Ta ƙara da cewa jihohi 36 sun ba da haɗin kai a lokacin da gwamnatin tarayya ta nemi ta taimaka musu wajen daƙile kutsen na Rasha, yayin kuma da wasu jihohi da dama suka yi watsi da taimakon da gwamnatin tarayya ta gabatar musu. Tare da Amurkan, jami'an hukumar binciken manyan laifuka ta FBI sun ce mutumin da ya ji wa ɗan majalisar Amurka Steve Scalise rauni yayin da wasu 'yan jam'iyyar Republican suke atisaye a makon da ya gabata, shi kaɗai ya kitsa wannan hari. 'Yan sandan da ke gadin majalisar dokokin Amurka sun harbe har lahira ɗan bindigar mai suna James Hoskinson mai shekaru 66 wanda ya fito daga birnin Belleville na jihar Illinois bayan da ya buɗe wuta a kan 'yan majalisar da ke atisayen shirin karawa a wani wasan ƙwallon baseball a Alexandria da ke jihar Virginia, harin da har ila yau ya jikkata wasu mutane huɗu baya ga shi Scalise ɗin. Wata sanarwa da hukumar ta FBI ta fitar a yau Laraba ta nuna cewa an tsinci wata takarda ɗauke da sunayen 'yan majalisa 6 da ɗan bindigan ya rubuta, amma hukumar ta FBI ta wato bata faɗi sunayen ba. Baya ga haka, masu bincike sun tsinci kwamfutar tafi da gidanka da wayar salula da kuma na'urar ɗaukar hoto ta zamani a cikin motar ɗan bindigar wacce ke kwana a cikinta a lokacin. Shi dai Scalise shi ya fi kowa jin rauni a harin, inda likitocinsa suka ce yana buƙatar kulawa ta musamman. Sarki Salman na Saudiya ya ƙara wa ɗansa Muhammad bin Salman mai shekaru 31 girma zuwa muƙamin yarima, wanda hakan ya sa shi a matsayin wanda zai gaje shi, yayin kuma da shi ɗan nasa ke riƙe da muƙamin ministan tsaron ƙasar da kuma jan ragamar wani shirin yi wa tattalin arzikin ƙasar garin Bawul. A yau Laraba aka sanar da wannan sauyi a ƙarƙashin wata doka wacce kamfanin dillancin labarai mallakar ƙasar na SPA ya sanar. Gabanin baiwa ɗan nasa wannan mukami, dokar ta nuna cewa Sarki Salman ya sauke Muhammad bin Naif, wanda shi ya kamata ya gaje shi, sannan ya kuma sauke shi daga mukamin ministan cikin gida da yake riƙe da shi. Shi dai Sarki Salman kawu ne ga Muhammad bin Naif mutumin da aka sauke. Wannan sauye-sauye ya biyo bayan amincewa da majalisar iyalan masarautar ta yi, inda 31 daga cikin mambobin majalisar suka amince da wannan sauyi. To labarin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Hukumomi a Belgium sun ce mutumin da aka kashe a ranar Talata ta gabata yayin wani harin ta'addanci da bai nasara ba a tashar jirgin ƙasa da ke birnin Brussels, wani ɗan asalin ƙasar Morocco ne mai shekaru 36 wanda ba a taɓa samun sa da wani aikin ta'addanci ba. Yayin da yake yi wa manema labarai jawabi, kakakin ofishin gwamnatin tarayya da ke shigar da ƙara Eric van der Sipt ya bayyana sunan mutumin da harufan farkon sunayensa ne kawai a matsayin Ozi. Ya kuma ƙara da cewa an binciki gidan mutumin a daren jiya. Shi dai wannan hari da aka kai, wato da aka dakile, an yi yunkurin kai shi ne a tashar jirgin ƙasa da ke tsakiyar birnin Brussels, inda maharan ya tunkari wani taron fasinjoji kuwa ya kuma ɗana wani ɗan ƙaramin abin fashewa a cikin akwatinsa. Daga nan kuma a cewar jami'an tsaron, mutumin ya zura da gudu ya sauka ƙasa, ya yi kan wani wato ma'aikacin tashar jirgin, inda a nan aka akwatin da ke hannunsa ya fashe.
Lalo ne ya kawo muku labaran da kuka ji daga sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Tumadala, tunan da 'yan mintoci kalilan muna fatan mu buɗe layinmu na waya mu so mu ɗaukar ra'ayoyinku kan matsalar shaye-shaye da yadda za a iya shawo kanta, musamman yadda take da sauƙin samu a cikin kasuwanni su ƙwayoyin da ake shaɗin kenan. To amma kafin ku fara bayyana mana ra'ayin naku, bari mu fara jin hirar da muka yi da Dr. Muhammad Alifati, tsohon ministan lafiya na Najeriya, wanda muka ce ya gaya mana munin wannan ɗabi'ar shaye-shayen a wurin matasan ƙasashenmu da kuma abin da kan janyo ta.
So, Malam Aliyu, wato in ka duba ƙasashe, arzikinsu ya zamanto a kan 'ya'yayensu da kuma matasansu. Ya zamanto ya dogara ne akan yadda aka tarbiyyantar da su, yadda aka ilmantar da su, yadda aka kuma samun wasu abin yi da kuma kare su daga wasu abubuwa kaman cututtuka da kuma irin wannan matsala na shaye-shayen ƙwayoyi wanda zai iya ɓata musu rayuwa. To wannan abu ba ya tsaya kawai akan ƙasar mu Najeriya ba, yana ƙasashe wanda suka ci gaba, yana kuma ƙasashe masu tasowa. Matsala ne wanda daga gida, iyaye, abokanai, malamai na addini da masallatai, shugabanni a cikin al'umma da kuma gwamnatoci da hukumomi, wato kamar 'yan zanda suke da nasu muhimmanci wajen taimakawa yara da matasa su zamanto sun kiyaye daga irin wannan abubuwa.
Me kuka gano ne dalilin da yasa yara matasa suke rungumar aƙidar shaye-shaye ɗin ne?
So, abubuwan ba abu ɗaya ba ne a kowane lokaci, kamar kaga wani daga makaranta, daga abokanai su suke ingiza yaro ya koma shaye-shaye ko wasu abubuwa. Wani wurin kuma rashin abin yi ne da rashin aiki ya haɗu da wasu ƙila manya wanda su kuma suke amfani da su ko kuma su ba su wannan kayan shaye-shayen yadda su kuma za su saba da shi.
Wani abin tashin hankali shi ne yadda 'yan mata suka rungumi wannan aƙida. Da ba a san mata da shaye-shaye ba, amma yanzu an ce abin yana da tashin hankali ƙwarai da gaske.
Haka ne, in ka duba duka ɓangarorin Najeriya akwai wannan, amma a ƙasar arewa musamman akwai wannan manya-manyan birane. To matsalan shine yakan fara da ƙananan ƙwayoyi ko coflin ko wani tramadol, wannan abu magani suna ne wanda bai kamata a ce ana sai da su kawai kara zube a kantonin sai da magunguna ba, ko kuma ana barin mutane suna sai da su a anguwanni, amma kuma hakan yakan faru. So masu haƙƙin tsaro na ƙasa su ya kamata su zuba ido akan hana shigo da irin waɗannan ƙwayoyin yanda ba zai isa ga su matasan ba, mata ko maza.
Wannan maganin da kai magana tramadol shi ne aka ce an kama shi da yawa a kwanni ta cikin jamhuriyar Niger, wadda ka san tana kan iyaka da jamhuriyar Niger. Dr. Alifati, an ce galibi ƙwayoyin nan fa farkon su lokacin da aka yi su an yi su ne domin su yi maganin waɗansu cututtuka, amma daga baya mutane sai su ɗauke su su rikice su suna amfani da su ta hanyoyin da ba su kamata ba, ko?
Ai, magani ne na ciwo, to amma kuma ana iya yin amfani da shi ta hanyar da zai gigita mutum ya kuma kusan lalata mar kwakwalwa ma. Matsalan shi ne zai lalata rayuwar matashi ko matashiya, tunda ko kuma in ma ana zaune a cikin gida ko da aure, shan kwaya da shaye-shaye yana iya wargaza family, yana iya wargaza iyali.
Babban matsala da kamar yadda ka ambata, babban matsala ita ce samun wannan magungunan a sauƙaƙe a kasuwanni. Zaka ga buɗe, zaka ga mutane ma da motoci da loudspeaker suna tallan magunguna gaba gadin su, kowa ya zo ya saya kawai ba wani ƙa'ida. A lokacin da kake ministan lafiya, kun yi kokari ku tunkari irin wannan matsala?
To, akwai ta bangaren NAFDAC, ita wannan kiyayewa ne wajen magungunan da ake sha kamar na asibiti kar ayi barna da su. Amma akwai bangare wanda ba ta harkar lafiya ba ne, ta NDLE ta hukumar tsaro ne, wanda su ne suke kula da wannan kamar su wiwi da wasu kwayoyi wanda su ne suke su daban ne, su cocaine, su heroin, wa'annan su ya kamar fannin tsaro ne NDLE ta kula da shi. Akwai kuma bangare na masu sai da maganin kanta, wato pharmacy da masu shagunan magani, wato kada su ba da, bai kamata a ba mutum codeine ba tare da rubutun likita ba. To pharmacists din su kansu suna da haƙƙi na kula da tabbatar da cewa kafin a sayar ma mutum magani wanda yake da sa dogaro, an tabbatar da cewa likita ya tantance cewa yana bukatun wannan magani.
Amma Dr. Fatan, ni ban ga wata alamar cewa akwai doka ko dokokin da suke hana mutane su fito akan titi suna sayar da magungunan nan ba. Me yasa wanda suke sayar da su akan titi doka ba ta aiki kansu ne?
To, ba rashin dokan ba ne, rashin aiwatar da dokan ne. Sannan kuma matsalan ba kawai bangaren dokan ba ne, in aka ce kawai sai ayyuka ya ɓaci ma kenan har ta gawo ga doka. Akwai bangare na iyaye tun daga tarbiyyar yara da matasa. Saurayi ko budurwa ba zai kawai gobe ya fara shan kwaya gujibi har ya wannan ba. Idan iyaye suna zuba ido, idan abokanai suna dubawa, idan a malamai a anguwa an kula cewa matashi ko matashi ko budurwa ta fara wasu halaye wanda ba daidai ba, ya kamata a tsaye da abin tun kafin ya kai ga har ma su je su nemi manya-manyan kwayoyin har su zo su wargaza kwakwalwarsu. Saboda haka akwai bukatan na hukuma na hana shigo da wannan kwayoyin, akwai bukata hukuma tabbatar da cewa duk inda ke sayar da magunguna an tabbatar da cewa an tantance kafin a bayar da su, sannan an kama wanda suke sayarwa a hukunta su. To amma akwai kuma bukata na iyaye da sarakuna da malamai na addini da 'yan siyasa wannan lokaci suka haifa da matasan kansu, su zamanto su yi la'akari da cewa arzikin ƙasarmu shi ne matasanmu da yaranmu. Tarbiyyarsu da kulawa da su yana da muhimmanci akan cigaban ƙasarmu gabaki ɗaya.
Wato da gaske, to mun gode Dr. Muhammad Ali Fati kenan, tsohon ministan lafiya na Najeriya.
To na gode Ali.
Tuba da latun zuwan karfe 5:17 na la'asari a nan Washington DC. Ina fata kun kintsa domin ku ba mu naku ra'ayi dangane da wannan matsalar shaye-shaye ta kwari ta matasa, musamman mata da mazamma, da ko musamman yadda take da sauki. To amma kafin ku daɗa kintsa ɗin, bari Adamu da Maraya ci gaba da mana kashe shi.
Dokar a sha kwaya, kakanka baya sha, babanka baya sha, bai kai ka shan kwaya, kar ku sha kwaya. Kwaya ku ba shi da kyau, matarka baya sha, matarka ba ta sha, yayanka baya sha, bai sa ka sha kwaya, to kar ku sha kwaya. Kwaya fa ba ta da kyau, ta kallan malan dai. Kwaya ku ba ta da kyau, ta kan sa a lalace, kwaya ku saurara, kwaya ku bar sha dai. Kwaya fa ba ta da kyau, Allah ku saurara, to kar ku sha kwaya.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama, a kira 2-2-2-5-2-6-5-5 domin a bayyana ra'ayi. 2-2-2-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5 2-5-2-6-5-5.
To, kamar yadda kuka ji mun buɗe layukan mu, bari mu share fage a Kaduna. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Sunana ya Usman Madati, karamar hukumar Kauro, jihar Kaduna, tarayyar Najeriya.
To mallam ya fara mana da naka ra'ayi game da shaye-shayen nan, musamman ina son in ji ya kuke ganin za. Na'am, ci gaba.
Ya kamata al'umma a ce mu dawo mu tabbata zamantakewa irin tamu. Yana abin da bai dace ba a tsawatar masa son yaya yana ɗaya daga cikin abin da ke haddasa wannan abu. Kuma gwamnati ya kamata duk kamfanin da yake samar da wannan kamfanoni irin wannan kayan shaye-shaye, to ya kamata a ce gwamnati ta shiga hannu don ganin ta dakatar da shigowa da irin wannan abubuwa. Kuma mafi yawancin somo shaye-shaye nan daga sigari suke soma, sigarin nan gashi nan ko ina naira jirage.
To kana jin mu yawo, ina jin wayan kana yana daukewa. Bari mu je Yobe. Assalamu alaikum.
Aminu alaikum salam. Ali Mustafa, barka da aiki.
Barka da rewa, ne?
To suna na Alhaji Jamisu ne, kaimiya daga nan gaisu a jihar Yobe.
To me na ka ra'ayi game da batun shaye-shayen nan, musamman ina son koyi mana magana yadda kayan shaye-shayen nan suke da sauƙin samu, ya za a yi a hana mutane samun su da sauƙi?
To gaskiya kayan shaye-shayen nan yanzu an fito da wasu hikimomi. Minti na wasu ya ga a kowanne za ka sha ya bugar da kai. Ga su dai abubuwa barkatai wanda yake gashi irin na mara nan da hauran su dai abubuwa sun sauƙi ake samu. Gaskiya ya kamata kan hukuma sa ido sosai akan wannan abubuwan, kamar irin hukuma yan diyalin irin nan masu kula da ainihin masu sha shaye da yawansu. Ya kamata su kada kaimi gaskiya wajen hana shigo da irin wannan abubuwan. Suna lalata yara kwarai da gaske wallahi.
Amma kamar yadda minista ya ce, ya kake ganin rawar iyaye kan wannan al'amari?
Su ma iyayen kamata su sa'ido sosai a kan. To ai ka san abin ne, wani abin kai ba za ka sani ba.
Gaskiya.
Wallahi wani abin iyayen su ba sani ba. Yaro ne yanzu da abu na sha, kai ba ka san ma abin na maye ba ne, kawai bai ka gan shi a gida.
Daga gaskiya, to mun gode. Bari mu je birnin tarayyar Najeriya Abuja. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Ni ne Malam Danjuma mai gishiri Kwaita.
Jama'an Danjuma, ina fata kawunan lafiya.
Karamar hukumar Sali FCC Abuja.
To ina fata kawunan lafiya, ba na naka ra'ayi game da yadda za a yi da shaye-shayen nan na matasa.
Yanzu nan ma ana ƙara buɗe baki ne.
To.
Ina matuƙar farin ciki da na same ku yau.
To madalla, mu ma mun ji daɗi da ka same mu. Ga yi min magana kan abin da muke magana na batun shaye-shayen nan, ya za a magance shi?
Wallahi abin sai dai mu yi ta addu'a. Mu yi ta addu'a kuma Allah ya ƙara taimako mu da aiki.
Amin.
Amma abin ya wuce tunani mai tunani gaskiya.
To amma bayan addu'a fa kuma.
To bayan da addu'a shine da aiki tukuru. Aiki tukuru ka rinka ba da shawarwari da dai gwargwado.
Amma kana ganin Malam Danjuma, kana ganin yadda ake sayar da magungunan nan a kasuwa, kamar yadda aka ce wasu su ana fitowa da su don su yi maganin cututtuka, amma ƙashin ta sai a ɗauke su ana amfani da su hanyar da bai ta dace ba, ya za a yi a hana sayar da su a waje haka a raha?
Ai malam shi da zai ce maka addu'an nan yana gaba, domin mun an san masu saidawa wanda suke da haƙƙin kuma su dakatar da abun suna sane. Sai dai kuro in sun ga an kallo su daga sama an sa musu ido sai su zo kamar suna aiki, amma suna sare da komai duk abin da yake tafiya a ƙasar.
To mun gode Malam Danjuma, bari mu cilla zuwa ƙasar Yarba a jihar Ondo. Assalamu alaikum.
Aminu wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Abdulbaki Ladan daga Ondo.
Malam Abdul, kawuni lafiya?
Alhamdulillah lafiya lau.
Akwai wannan matsalar shaye-shaye inda kake nan?
Akwai da mu malam sosai malam, abin ya addabe mu wallahi.
To me kuke ji yake janyo ta ne?
Abin da yake janyo ta sakacin iyaye. Danka baka san inda ya kwana ba. Kuma danka ne haƙin shigwa, an ce za a ba mu, an ba mu ciwon su ne ƴaƴan namu. Kamata yayi su shiga gabanni wanda Allah wanda aka dora wa alhakin tsare mana ƙasa. A tabbatar an kiyaye duk wanda ya shigo da muggan ƙwaya a kama shi. Ana kama amma a ƙara kama.
To ya batun masu sai da abubuwan abun yana da sauƙin samu, ba wasu ƙa'idoji da yawa kafin a ce an sai da, kamar da kace yaro ya kwana. To ina jin layin Abdulbaki Ogunce. Malam Abdulbaki, kana nan tare da mu? Hello? To da an ce mun samu wani kira daga ɗaya jihar ta Yarbawa, wato jihar Ogun. To amma ina jin layin ya tsinke. Ko kana nan mai kira daga Ogun? To idan yanzu ka mutashi tamu, muna magana ne game da matsalar shaye-shayen matasa da kuma yadda a sauƙaƙe suke samun waɗannan abubuwan da suke sha suna maye da shi. Bari mu koma Kaduna inda muka faru. Hello?
To Malam Aliyu, barka da lasariya.
Da barka ka dai, wane ne?
Sunana Murtala ne, ina.
Aha, me ya samu yau layuka na Murtala? Ya sake kira, mu yi ƙoƙari ka sake kira. Layin na Kaduna shi ma yanzu ya tsinke. Bari mu gwada ka tsina mu ga abin da zai faru. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Malam Aliyu Mustafa Sokoto, barka da aiki.
Barka da dare, wane ne?
Kana magana da Malam Bishir Salihu Karusu.
Oh, kawuni lafiya, ka sha ruwa lafiya.
Alhamdulillah, ya aiki.
To alhamdulillah, yaya magana shaye-shayen nan za a yi da ita?
Magana shaye-shayen nan wato ce abu ne wanda ya matsa ma mutane tsakani da Allah. Amma dan shawara nake ba da kawai kamar yadda wani mai magana da ya ba da shawara. Iyaye su sa ido sosai ga 'ya'yansu. Na ɗaya kenan. Na biyu kuma dokokin da ke amfani, akwai dokoki a ƙasa, to amma matsala aiwatar da dokokin shi ne matsala.
Amma me yasa ake matsala ne? Idan mutum ya laifi a kama shi a mashi hukunci, me matsala a nan ne?
To ai ba a kama wai balle a yi hukuncin.
Me yasa ba a kamawa?
To ai ba mu san dalili ba. Ya kamata da su jami'an gwamnati da ya kamata ce suna wannan su canza lo gaskiya.
A inda kake Malam Salihu, akwai matsalar shaye-shaye na 'yan mata?
Kwarai 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 kuwa.
A nan Katsina?
Kwarai kuwa, akwai ta wallahi.
Me ya jawo 'yan mata suna wannan shaye-shaye ne? Da abun ga samari aka san shi.
Da to da kaga samari aka san shi. To amma yanzu kuma abun ma samarin suna, 'yan matan suna neman su kwace ma samarin.
To Allah ya kyauta. To bari mu je Bauchi. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Malam Aliyu, barka da aiki.
Barka da dare, wane ne?
Sunana Ayuba Garba Imam daga ƙarfin Madaki a jihar Bauchi.
Malam Aliyu, ina fatar ka wani lafiya. Ba ni ra'ayinka game da hoton shaye-shayen nan.
To magana shaye-shaye dai wato abinda kawai zai sa a bari shi ne, a gaskiya gwamnati ta tabbatar duk wanda zai bude shagon magani a tabbatar ya je ya yi karatu na fannin asibiti, saboda shi ne ya san ka'idar maganin da zai rika ba da mutane. Ba a bar kara zube, kowa ya bude shagon magani da ya ga dama ba gaskiya.
To mun gode Malam Ayuba, sai dai kashi bamu da lokaci da yawa nan, dole za mu jaya saboda karancin lokaci, sai gobe za mu dawo mu ci gaba. Mun gode. To madalla, to yanzu bari mu ji tasirin Ramadan a wurin Amina.
Sunana Amina Ahmad, ina nan Bauchi da zama. To azumi dai kasancewan shi ibada ya canja min rayuwa, saboda a da tuntuni nakan yi bacci da daddare. Amma ganin farallan da ke cikin azumin watan wannan Ramadan din, nakan yi bacci kuma in tashi domin in nemi buƙatu na su samu biya daga gurin Ubangiji. Ɓangaren lafiya kuma ashi nan dai ni ina cin abinci yanda ya kamata, ba wai in yi haɗama kamar irin kamar ka ce ka buɗe baki komai kar ya so ka ci ba. Idan na ci alhamdulillah kawai, ba na ma sahur, sai dai in tashi in sha ruwa, saboda lafiya na shi ne a gaba. Kada in yi overfeeding kuma wani abu ma ya zo ya kasance.
Sashen muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Tun a shekarar 1990, a lokacin da aka ba Falasɗinawa takaitaccen ikon cin gashin kai a yankin yammacin kogin Jordan da zirin Gaza, Amurka ta ba da tallafin kuɗi sama da dala biliyan 5 akan tattalin arziki da tallafin inganta harkokin tsaro ga Falasɗinawa. A ƙarƙashin shugabancin Donald Trump, za a ci gaba da gudanar da wannan taimako. Manufar irin wannan taimako ita ce tallafawa jama'ar Falasɗinawa da ke buƙatar agaji, da kuma maido da yanayin zaman lafiya da kwanciyar hankali da zai kai ga zaman lafiya mai ɗorewa tsakanin Isra'ilawa da Falasɗinawa. amma kamar yadda sakataren harkokin waje Rex Tillerson ya bayyana Amurka na buƙatar sauyi tsayayye na manufofin hukumomin Falasɗinawa wajen ba da kuɗaɗe ga iyalan ƴan ta'adda da suka mutu ko suka jikata wajen kai munanan hare-haren ta'addanci akan Isra'ilawa da yake jawabi a gaban majalisa Mr. Tillerson ya ce shi da shugaban ƙasa Trump sun tada maganar a gaban hukumomin Falasɗinawa da shugaban ƙasa Mahmud Abbas a lokacin ziyararsa a Bethlehem cikin watan Mayu duk da cewa a watan da ya gabata hukumomin Falasɗinawa sun ba da sanarwar dakatar da ba da kuɗaɗen ga wasu ƴan hursuna da ke da alaƙa da ƙungiyar Hamas wannan yunkuri ya gaza magance manufar Amurka akan ayyukan ba ƴan ta'adda da masu kisan kai tukuici wanda ake ci gaba da yi kamar yadda shugaba Trump ya faɗa a lokacin da yake tsaye kusa da shugaban ƙasa Abbas a Bethlehem ba za a taɓa samun kwanciyar hankali ba a al'ummar da ta juri tashin hankali da ɗaukar nauyinsa da kuma ba da tukuici kuma ya zama wajibi a ɗauki matakai wajen yin Allah wadai da irin waɗannan ayyuka tare da kuma haɗaɗɗiyar murya wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau
wanda kuma ya kamu misalin ƙarfe 5 saura minti 4 na al'asari ya bari mai da kuri Mahmud ya ba mu labari a takaice shirinmu na ƙarshe
To a yau Laraba jami'an tsaro a nan Amurka sun faɗa wa 'yan majalisar dokokin ƙasar cewa babu haufi Rasha ta yi katsalandin a zaɓenta na bara da nufin taimakawa Donald Trump ya ci zaɓe amma sun ce babu wata hujja da ta nuna cewa hukumomin Moscow sun yi nasarar sauya sakamakon zaɓen. Tsohon shugaban hukumar tsaron cikin gida ta Homeland Security Jay Johnson ya faɗa wa kwamitin da ke sa ido kan hukumomin tattara bayanan sirri a majalisar Amurka cewa girman kutsen da Rasha ta yi a kwamfutocin headquarters jam'iyyar Democrat da kuma yunkurin yin kutse a kundin bayanan hukumomin zaɓen jihohin ƙasar bai tasirin da har zai shafi sakamakon zaɓen Amurka ba. To a Amurkan jami'an hukumar binciken manyan laifuka ta FBI sun ce mutumin da ya ji wa ɗan majalisar Amurka Steve Scalise rauni yayin da wasu 'yan jam'iyyar Republican suke atisaye a makon da ya gabata shi kaɗai kitsa wannan hari. 'Yan sandan da ke gadin majalisar dokokin Amurka sun harbe har lahira ɗan bindigar mai suna James Hutchinson mai shekaru 66 wanda ya fito daga birnin Belleville na jihar Illinois. Bayan da ya buɗe wuta a kan 'yan majalisar da ke atisayen shirin karawa a wani wasan ƙwallon baseball a Alexandria da ke jihar Virginia. Sarki Salman na Saudiya ya ƙara wa ɗansa Mohammed bin Salman mai shekaru 31 girma zuwa muƙamin yarima wanda hakan ya saka shi a matsayin wanda zai gaje shi. Yayin kuma da shi ɗansa ke riƙe da muƙamin ministan tsaron ƙasar da kuma jan ragamar wani shirin yi wa tattalin arzikin ƙasar garin Bawul. A yau Laraba aka sanar da wannan sauyi a ƙarƙashin wata doka wacce kamfanin dillancin labarai mallakar ƙasar na SPA ya sanar. Gabanin baiwa ɗan nasa wannan muƙami dokar ta nuna cewa Sarki Salman ya ɗauke wato ya soke Muhammad bin Naif wanda shi ya kamata ya gaje shi. Sannan ya kuma soke shi daga muƙamin ministan cikin gida da ya riƙe da shi a lokacin. Hukumomi a Belgium sun ce mutumin da aka kashe a ranar 30 ta gabata yayin wani harin ta'addanci da bai yi nasara ba a tashar jirgin ƙasa da ke birnin Brussels wani ɗan asalin ƙasar Morocco ne mai shekaru 36 wanda ba taɓa samunsa da wani aikin ta'addanci ba. Yayin da yake yi wa manema labarai jawabi kakakin ofishin gwamnatin tarayya da ke shigar da ƙara Eric van der Sept ya bayyana sunan mutumin da haruffan farkon sunayensa ne kawai a matsayin Ozi.
To a gaishe ka Mahmud jama'a abin da ya sauƙaƙe nan a wannan lokaci kuma wannan shine shirinmu na ƙarshe kwata-kwata a yau wannan rana ta Laraba sai gobe da safe na Allah ya kai mu ranar Alhamis muna fata budewa da ƙarfe 6 da wato na safe sannan mu biyo muku da shirinmu na biyu da ƙarfe 8 muna fata za a tsamaye wannan shirye-shirye din mun gode da aka saurare mu za mu dindin dukkan mu anan musamman shi Mahmud da Saida da injiniyoyinmu ni ne Ali Musa Fasakuto nake fatan mun bar ku da lafiya assalamu alaikum.